sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna kasar China ta bada sanarwar mutuwar mutane 15 sanadiyar cutar coronavirus wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu 41 da kuma ƙarin wasu 180 da suka kamu da cutar a tsakiyar gundumar Hubei sabuwar kididdigar da jami'an gundumar ta Hubei suka fitar ta bada adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya zuwa fiye da 1000 wannan na zuwa ne sa'ad da Faransa ta bada sanarwar mutane 3 da aka sama da cutar wanda shine na farko da aka samu a nahiyar Turai jami'an lafiya na Faransa a jiya Juma'a sun ce 2 daga cikin waɗanda suke da cutar sun zo ne daga China yayin da na uku kuma dan uwan ɗaya daga cikin su ne jami'an lafiyar Amurka ma a jiya Juma'a sun bayyana wata mace ta 2 da ta kamu da cutar daga Chicago wadda ta dawo daga Wuhan a ranar 13 ga watan Janairu inda can ne cutar ta fara barkewa ƴan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Democrats a jiya Juma'a sun kammala gabatar da bayanan su na shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattawa inda suka ce muddin ba cire Trump daga mukaminsa ba zai ci gaba da amfani da mukamin nashi ba bisa ka'ida ba wannan ya bude dama ga tawagar kariyar Trump su so magabatar da nasu bahasin na kariya daga yau Asabar a kalamansa na karshe dan majalisar wakile na jam'iyyar Democrats Adam Schiff ya yi kira ga 'yan majalisar dattawan da su yi wa Amurka adalci domin ta cancanci hakan Trump na fuskantar tuhumar tirsa sawa Ukraine ta yi bincike akan abokin takararsa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da kokarin hana majalisa aikinta kana kuma yayi kokarin boye laifinsa to sai dai 'yan Republican sun bayyana muhawarar ta 'yan Democrats ta tsawon kwanaki 3 da cewa ta tsawaita kuma maimaitawa ne kawai shugaba Trump ya shirya shafin sa na Twitter yana cewa 'yan Democrats marasa abin fada sun yi ta maimaita tsohon labari ne kawai a soki burutsunsu na tsigewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka 34 aka auna kuma aka same su da rauni a kwakwalwarsu ko kuma kadawar kwakwalwa sakamakon harin da Iran ta kai a sansanonin sojan Amurka a Iraki a farkon wannan watan kusan rabin sojojin sun koma bakin aiki to amma sauran suna zaman jinya ko dai a Jamus ko kuma a Amurka mai magana da yawun ma'aikatar ta Pentagon Jonathan Hoffman ya ce adadin sojojin Amurka da suka ji rauni sakamakon harin na Iran kan iya sauyawa saboda raunin kwakwalwa ba abu ne da a kodayaushe yake bayyana kai tsaye ba a can farko jami'an Amurka sun ce ba wani sojan kasar da ya sami rauni sakamakon harin na ranar 8 ga watan Janairu to sai dai a makon jiya jami'an tsaron Amurka sun ce an kwaso sojoji 11 daga Iraki da ke da alamun raunukan da suka shafi kwakwalwa labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC wani babban jami'in tsaron kasar Indonesia ya ce ba tare da wani jinkiri ba za a ci so kiyar dan jaridan nan dan kasar Amurka da ake tsare da shi zuwa gida Jacobson mai shekaru 30 da ke aiki a wata kafar yada labarai ta muhalli da ke California mai suna Monga Bay an tsare shi ne a ranar 17 ga watan Disamba bisa zargin saba dokokin takardun visa an kama Jacobson a hukumance a wannan makon aka kuma gaya masa cewa yana fuskantar tuhumar da kan iya kai shi gidan yari na tsawon shekaru 5 saboda shiga kasar ta Indonesia da bizar da ba ta ka'ida ba zargin da wurin aikinsa da kuma jami'an Amurka suka musanta da yake hira da muryar Amurka a jiya Juma'a ministan tsaron Indonesia Muhammad Mahfud ya jaddada tuhumar da ake yi wa Jacobson wanda yace ba ta da alaka da aikin da yake yi na bada rahoto akan wani al'amari na kasar Indonesia. To sai dai yace ba da dadewa ba za a sake shi kuma za a fitar da shi daga kasar. A ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasancewar sa shugaban Amurka na farko da ya halarci gangamin yaki da zubar da ciki na shekara-shekara a Washington babbar karramawa ce a gare shi. Trump ya faɗa wa dubun dubatar jama'ar da suka tattaru a dandalin tarihi na National Mall domin gangamin cewa jariran da a haifa ba wato ba taɓa samun babban gata a fadar White House kamar yanzu ba. Trump ya ci gaba da cewa kowace rayuwa tana kawo kauna a duniya, kowane jariri yakan kawo farin ciki ga iyalai, kuma kowane mutum ya cancanci a bashi kariya.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Chari da shirin Ina za mu je.
Barkamu da haduwa da ku a wannan sabon shiri na Ina za mu je matasa. Shirin Ina za mu je matasa sabon shiri ne da zai rika duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa waɗanda su ne manyan gobe, domin duba rayuwarsu ta fannin cigaba ko akasin haka da kuma yadda za a magance matsalolin. To a farko shirin namu zai dube ne kan batun almajirci, wani tsari da aka saba gani musamman a arewacin Najeriya da wasu kasashe da ke yammacin Afirka kamar su Jamhuriyar Niger, inda iyaye za su dauki yaran su su aika su wani yanki domin neman karatun addini, inda a wasu lokutan ma yaran kan fada wata irin kanyar rayuwa mara dadi kamar yadda zamu duba a shirin namu na yau. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Sunana Hadiza Kyari. Shirin Ina za mu je matasa da wannan makon kuma fara ya da zango ne a Yola babban birnin jihar Adamawa, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani karamin yaro da iyayensa suka tura sa almajirci.
Zaka na tare da ya suna?
Suna na Hassan.
Hassan da garanci?
Daga Daraza.
Daraza dai na wata jiha kenan. Can jihar Bauchi?
Eh, jihar Bauchi.
Shi ne ka zo almajirancin Adamawa? Kamar shekarun ka nawa da zuwa almajirancin Adamawa?
Eh, to dan kai shekara 7 da zuwa.
7. Yanzu wace tura kake ko ka sauke?
Yanzu ne ya.
Ah, wace tura kake yanzu?
Yanzu ina heman goma kenan.
Izu goma. A da ne ba kalubalen ka?
Kalubale Kadija.
Najerun
Fakadafna.
Wagunna.
Malam Zadan Lam.
A to din dai kamar ina kake almajirancin nan.
Makarantar Malam Abbas.
Abbas. A nan cikin gari.
Cikin garin Yola kenan.
Eh, to kamar yanzu kamar tun da kai zo ya rayuwa malami ke ce da kuku ko?
Ah, ba malami bane ke ce da kuku.
To ya ake ko?
Gaskiya damu dan fita neman kuɗi kamar an tashi karatu ke da damu dan fita neman kuɗi mu je mu nemi na abinci sai mu je mu ci abinci.
Wato sai kun fita ku je ku nemi abincin ba gidan ake dafawa ba?
A'a, ba gidan ake dafawa ba.
To a Jamhuriyar Niger kamar wannan almajiri Hassan Sani wani almajiri ne da ya zanta da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari a birnin Damagaram na Jamhuriyar Niger, ya ambato wasu matsaloli masu kama da bayanan da Hassan ya yi.
Sani, me yaka kana garin?
Dawo makaranta. Karatu ne nake.
Daga ina ka zo?
Daga Sabon Kai.
Ka kai shekara nawa da ka zo nan?
Shekara 7.
Ina maganar kamar abinci, kana bara?
Eh, ina bara.
Kamar wani irin matsaloli kake fuskanta wajen bara? Kullun kana samu ko ku a'a akwai matsala?
A yau ina samu, gobe na samu kawai. Sai a hankali da har ko kin yi.
In ba a samu bayani ake?
Hakuri ake.
Ta kwana da yunwa?
Yawa. Ya zaka yi.
To, ire-iren matsalolin rayuwa da almajirai suke tsintar kansu a ciki waɗanda ake ganin za a iya kaucewa, ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a Jamhuriyar Nijar suke kalubalantar yadda ake tafiyar da tsarin na almajirci. Musa Sadiku shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin CONET da ke kare haƙƙin yara a Jamhuriyar Nijar.
Yau sai ka ga an dauki yaro daga karkara an kawo shi birni. Abinda mun ka sani a da, da birni ake dauka akai yaro don a tarbiyyantar da shi a kauye inda yake samu ilimi, tunda mun sha samu irin waɗannan ayyuka inda ake ketarar da yara ma zuwa wata iyaka kama a dauko daga Niger akai Nigeria ko a dauko daga Burkina akawo Niger ko a dauko daga Mali akawo Niger
to dangane da matsalolin da ake zargin yara suna fadawa sanadiyar almajirci mun tattaɓi malaman da ke gudanar da ire-iren waɗannan makarantu
sunana Nuhu Nuhu Mahalo
kana cikin masu koyar da almajirai almajiran ka sun kai nawa
almajirai na ni kana ba ni ce ga ajujin su ba
akwai wani tsari da kuke ne ta yadda iyayen yaran sukan aiko su da kayan abinci ko kuma su rinka kawo musu lokaci zuwa lokaci don ku samu musu saukin ciyar da su
tun iyayen su in ne suka ba mu su sun ba mu kenan ba sa cewa ga wani abu ko kuma a ba wani abu da kike yi sun iyaye
to ya kuke yi wajen karantawa malam kamar misali sau nawa a rana ake fita karatu kuma ya ake
farko ne da asuba za ta tashi su idan aka yi sallah lokacin sallah asuba yi asuba ta yi sallah
to kome iyaye ke cewa dangane da tura ƴaƴansu zuwa almajirci
sunana da Sakina akwai ƴaƴana su bi da aka tura makaranta da farko ta nesa aka tura su abinda muke gudu anan yaran kansu lalace amma a can kin da yake na gida ne yana kula da su sai da dan abinda Allah ya hore mu mu aika musu
kamar yanzu kin taba aika mishi wani abu kina mishi aiki
eh kware kwa in aka samu kamar wata haka wata guda ko ran kwana 40 ina samu ko jika 4 ko 5 sai aika musu su bi ne aika ma malamin nasu
akwai amma sai iyaye su akura ku san me ke faruwa makarantun bura ai da ku ce ba ku sani ba ku baya ture kansa yaro kankani ba babu ci ba shaba ke masa tura ba gashi daga kani
ba sauraro anan muka kawo karshen shirin na ina zamu je matasa na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi Sulaiman Muna Barma da Tamar Abari da kuma Ibrahim Abdul Aziz sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin ni Hadiza Chari ke cewa muka kance lafiya
daga ka kai danka halaka akan abinci wani kato zai kai shi daka daga nan ka ga masaji zai ta baka wani sayin gardawa suke lalata su su ce suka fada sai su kuta dole suna ci shiru da bakin su wasu suka fada shi yayi sai wasu saka wasu su kudu yaye yaye abada lai yayi yana da kyau ku dena sa yara hawaye
akwai mai bakin magana ayyau mana zo na yi magana ayyau magana ayyau ne magana
a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴamace masararo assalamu alaikum barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu wannan shiri na ciwon ƴamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwan da suka shafi mata a cikin shirin ciwon ƴamace a karan farko zamu tattauna dalilin da yasa mata suke kishin juna ko da ba su taba haduwa a rayuwarsu ba domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu
sunana Hajar Bikisu Dangaji
sunana Mariya Kashin
me ke janyo haka
gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawanci lokuta za su ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta
to ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da itar karon farko
haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai ina ga shi ne da
eh Hajiya Bankis
wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita to yana iya yiwa ta kishi ko kuma level din ku daya amma da zaran ita wacce kuke taren nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ƴamace ya kamata ya zama to eh na ƴamace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwa da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na din me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zabe to lafi ki kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi katta zama wani abu sai a ji asa wannan miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku dai ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da dai an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta take da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fa haka
to ni har
yi wannan
hada Maria
na to ni ina ganin ko wannan abin fa kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kaman ko ana ɗan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mutum aure to daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice mata zaman munafurci kike da ƴan uwansu ko
yawanci akwai waɗanda ba su yi amma yawanci suna haka shi ya sanya ko da mace ta fito siyasa ko da suna goya mata baya da zarar sun ga gaskiya fa take yi fa sai kiga sun fara dare mata
to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata
eh za a ce saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali
akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajiya Balkisu
wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai kiga wanda suke taron wanda harkan su dai sai kiga an ce ai ma ba gol bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kiga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction hall ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na cigaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa ai wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga duk akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki aure akan abin da za ki
Hajiya Maria ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin Allah wa'azin azucewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya zangaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
kisan
nan yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajiya Maria me zaki daura akan wannan bayani
to shi ma abin da zan daura shine wayar da kai ya kamata a shigayi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙayyanci a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko'ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tule mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko'ina ma da mu ce mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake za ta ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an su amman mu a baya mun zama ƴan turinmu.
Wata irin tarbiyya za mu bar wa ƴaƴanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna amma madan ƴaƴanki kuma ke uwa din ya kamata ki tashi ki kauda wannan abin a rayuwarki madan yaranki suka ga kina da wannan kishin da kyashin da gasa to abinda kike fa shi za ku koya kamata mu iyaye mu fara gyara namu har kafin mu gyara na yaranmu
to Hajiya Bankisu ne zaki dora akan abinda ta faɗa
mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai a matsayinki na uwa sai kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu to mutum daga gida ba ka hada kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka hada kansu baka nuna ka fi son wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna
to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga faɗakar da ƴaƴanmu da jikoki da ƴan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani duniya ta ci gaba kan na taba wata bakuwa duka ne ko wando biyu ta zo da shi daga Germany da ƴan top ɗinta ɗan kaɗan suke nan Baturiya ce da kuɗinta amma inda nake zan wannan tashar kila da hin ta cika akwati da sutura da in je in canzawa kin ga bambanci kenan ya kamata mata mu sake shawara mu sake tunani kwalliyar nan a kyale ta haka nan kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya.
To Hajiya Bankisu me zaki dora daga ƙarshe?
Da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan zaka tuna cewa to in na tara wannan abu in tashi mutuwa daga ni fa sai kyalle za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyar juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu to mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya.
To masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƙyamace wannan mako sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'adu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Alaikum sashen hausa na Amerika. Sunan sani ne da ke gurin Hausa na jihar Najeriya. Ina kira ga mutanen mu na gurin lokal gwamnati akan ɗauki kina kai. Ya kamata a koma da ɗauki mataki a kan su fannoni. Suna bugun mutane suna mutuwa. Suna bugun mutane suna jin ciwo. Ne ma kai na ɗan kike na ƙarshen bugun. to ina jin hankali da irin gaggancin da yara suke ba adalci ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama in tunawa gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar alƙawarin da ya yi wa mutanen unguwar Nasarawa da ke karamar hukumar Ringin na samun musu da magudanar ruwa, kasancewar in damuna ta zo muna fama da matsala. In tuna masa alƙawarin da ya yi ta hanyar zuwa Ringin, wanda tun a 2015 ya yi wannan alƙawari, amma har kawo yanzu zancen da nake ba mu ga ana hai alama za a yi cika mana wannan alƙawari ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ne magana Alhaji Aidu mai zuwa Kampala ma na madarin jihar Jigawa Najeriya. Al'ummar Najeriya yana ina so min kira a gare ku mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, irin wannan yayyaciya da take da yake yi zuwa ƙasashen duniya daban-daban kamar yadda ya suke za a iya yawo ne domin ya kashe ƙarƙadar idonsa, to wannan ba gaskiya ba ne. Mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari mun ga amfanin waɗannan tafiye-tafiye da yake yi domin an samu cigaban da ba a zato, kuma ƙasar nan ta ƙulla hulɗa da sauran ƙasashen duniya daban-daban, kuma yanzu kamfanoni suna ƙoƙarin su zai zuba jari da ƙasashen waje domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Radio BOE muryar Amerika. To da farko suna na Lawal bin Hanbali MP dan Sulba jihar Sokoto Nigeria garin Yelo kan, kuma ina yi muku fatan alkhairi dukkanin ma'aikatan ku, ina yi muku fatan alkhairi na cika shekara 41 kuna gudanar da ayyukan, Allah ya taimake mu baki daya.
Assalamu alaikum BOE Hausa, suna na Usman daga jihar Adama anguwa Masu Kare da Jimeta. Min zan ba da ra'ayi na kamar haka. Muna roƙon shugaban ƙasa Najeriya da na jamhuriyar Niger don annan sojojin manya-manyan nan duka a sauke su a sa waɗansu don mu samu a kawo mana ƙarshen Boko Haramun nan. Su riga sun daɗe abin sun mai da kasuwa kullum, kai ake an kawo ƙarshen amma sai kaga an kawo yari a can, an kashe wancan kaza, an kashe wancan kaza. Mu muna so su sauke su sai su ɗora waɗansu.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Da labar